Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masalaro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, 19 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai.
Jami'an ƙananan hukumomi a jihar Kaduna a arewacin Najeriya sun ce 'yan bandaga sun yi garkuwa da mutane sama da 100 tsakanin ranakun Asabar da Lahadi. Amurka bata kawo da yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar Nijar ba, duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa Nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Litinin, inda ya bayyana damuwarsa game da yadda Isra'ila ke yaƙi da mayakan Hamas a Gaza.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan kasar Rasha da ke gudun hijira a Turai sun bayyana rashin jin daɗinsu game da nasarar zaɓe da shugaba Putin ya samu.
As a student in Kyiv,
yace ba shiri na bar Ukraine, na yi ta fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin don na koma na kammala karatuna, yanzu sai yanda hali ya yi.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ba muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto, wanda a yau shirin zai duba batun kafa rundunar 'yan sandan jiha a jihohin Najeriya, duba da yadda satar mutane ke karuwa a wannan lokacin. Muna kuma dauke da sakon watan Ramadana daga bakin Tijjani Sheikh Umar Titi daga Gombe. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an ƙananan hukumomi a jihar Kaduna da ke Najeriya sun ce 'yan bandaga sun yi garkuwa da mutane sama da 100 tsakanin ranakun Asabar da Lahadi a jihar. Satar mutane da miyagu da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi don neman kuɗin fansa ya kusan zama ruwan dare a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar, inda ga dukkan alama hukumomi sun kasa taka musu barki. Wani jami'in yankin ya faɗa wa kafafen yaɗa labaran Najeriya cewa 'yan bandaga sun kai hari a ƙauyen Kajuru Station da ke jihar Kaduna da misalin ƙarfe 10 na dare a ranar Lahadi, inda suka sace mutane 87 ciki har da mata da yara. Jami'ai sun ce maharan sun kuma balle shaguna don satar abinci da sauran kayayyaki. Wannan lamarin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan sace wasu mutane 16 da suka hada da mata 15 da namiji ɗaya a wani harin daban a unguwar Dogon Noma da ke kusa, a cewar jami'an. Amurka bata kawo da yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar Nijar ba, duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa Nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa a kasar. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu Amurka bata janye ko ɗaya daga cikin sojojinta kusan 1,000 daga Nijar ba. Haka kuma jami'an fadar White House da na ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce ana ci gaba da tattaunawa da jami'an Nijar. Muna ci gaba da tuntuɓar juna, abinda mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabrina Singh ta faɗawa manema labarai kenan a jiya Litinin. Ta ƙara da cewa har yanzu sojojin da ke mulki a Nijar ba su ba da bayanai a kan ba sojojin Amurka wa'adin ficewa daga ƙasar ba. A ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, mataimakin kakakin hukumar Vedant Patel ya ce yawancin tattaunawar da ake yi a yanzu ana yin ta ne ta ofishin jakadancin Amurka. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a karon farko cikin sama da wata ɗaya, inda ya bayyana damuwarsa game da yadda Isra'ila ke yaƙi da mayakan Hamas a Gaza da kuma shirinta na kai hari ta ƙasa a kudancin birnin Rafa da ke kusa da iyakar ƙasar Masar. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar White House Jake Sullivan ya ce Biden ya shaidawa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa Muna da buri daya na murƙushe ƙungiyar Hamas, mun yi imanin cewa kana buƙatar wata ƙwaƙwarar durarriyar dabara don ganin hakan ta faru. Sullivan ya kira shirin Netanyahu na kai hare-hare ta ƙasa a Rafa kuskure. Fiye da Falasɗinawa miliyan ɗaya ne suka fake a wasu matsugunnin wucin gadi a ƙoƙarin kare kansu daga tashin hankalin. Da yawa daga cikinsu bisa ga umarnin sojojin Isra'ila da suka sa su barin gidajensu a arewacin Gaza, yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hari a yankin.
An jima kaɗan Maryam za ta sake ciwowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan biyo bayan nasarar sake zaben shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi. Garuruwan 'yan ƙasar Rasha da suke neman mafaka a ƙasar Jamus sun ce nasarar da Putin ya yi za ta sa ba za su iya komawa ƙasarsu ba. Wasu da suka nemi a sakai sunansu sun bayyana rashin jin daɗinsu tare da bayyana damuwa game da cewa wannan nasarar ka iya yin mummunan tasiri a kan yaƙi da Putin ɗin yake yi da ƙasar Ukraine. Wakiliyarmu a birnin Bonn, Ramatu Baba, ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Прежде всего, поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.
Мэр Шугаба Владимир Путин кенан а жавабинса на фарку. Баян насарса абабан забан касар тараша. Yana mai cewa muddin 'yan ƙasar Rasha suka haɗa kansu suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, to babu mai iya musu barazana, abinda ke zama tamkar martani ga sukar da yake sha daga manyan ƙasashen duniya da ba wasu 'yan ƙasar da ke neman mafaka a sauran ƙasashen duniya kamar nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Dalibai da dama da sauran 'yan Rasha da suka nemi mafakar siyasa a ƙasar ta Jamus dai sun yi ne cikin alhini. Ba su dai yadda muryar Amurka ta naɗi muryarsu ba, sai dai shugabarsu da ba ta amince na faɗi sunanta ba. Ta yi tsokaci tana mai cewa damuwarsu ita ce tasirin da nasarar Putin za ta iya yi ga rikicinsa da Ukraine da suke fatan ganin bayansa.
Переизбрание Путина президента и то, как на это повлияет.
Тачи, ина да якинан чива, баян саке забан Путин дангантака Раша да Украин зата кара табарбарива. Кума якин зе чига бани кавай. Пара рамхула, засу чига бада мутуа. Якин зе кума на Рашин имани, да Рашин баана.
Политические репрессии и преступления, которые происходят в сторону оппозиции.
Су кума эн Украин, даке да патан ганан сун кума касасу, нам бада джума ваба. Murna ce ta koma ciki bayan da suka wayi gari da labarin nasarar lashe zaben da shugaba Putin ya yi a karo na biyar.
Ich war sehr überrascht, als ich im deutschen Radio hörte, dass Putin, egal was passiert, die Unterstützung.
Maria Olga kenan da ke cewa ta kaɗu da jin labarin nasarar Putin, ta ce ta jima tana mamaki, tana tambayan kanta, ya aka yi haka a ce mutum guda ya dawwama kan mulki? Duk da cewa ba daɗin shugabancinsa ake ji ba, ta ce yanzu dai ba za ta ga cikan burinta ba na ganin an kawo ƙarshen rikicin har ta samu ta koma gida. Ga wasu daga cikin ɗaliban da rikicin ya katse wa karatu, da ala dole suka tsere daga Ukraine kamar Hernandez. Ya ce ba shiri na bar Ukraine, na yi ta fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin don na koma na kammala karatuna. Yanzu sai yanda hali ya yi. To zaben na ƙasar Rasha dai ya ci gaba da ɗaukar hankalin duniya, inda manyan shugabannin ƙasashen da ke takun saƙa da Rashan suka ci gaba da Allah wadai da sakamakon wannan zaben. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Baba da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An yi wa wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran Al Jazeera duka a jiya Litinin, sannan sojojin Isra'ila sun tafi da shi a lokacin da yake ba da rahoto a kan harin da aka kai a wani asibiti a Gaza, a cewar kafar yaɗa labaran. Kafar Al Jazeera ta bayar da rahoton cewa jami'an tsaron Isra'ila sun yi wa wakilansu na sashen Larabci Ismail Al-Ghul duka, suka kuma lalata masa kayan aiki tare da kama shi da wasu ma'aikatan kafafen yaɗa labarai da na asibiti. An tilastawa Ismail cire kayansa kafin sojojin su tafi da shi, a cewar Al Jazeera. Ya zuwa yammacin jiya Litinin, kafar yaɗa labaran ta ƙasar Qatar ta ce ba ta iya magana da shi ba. Al Jazeera da masu sa ido kan kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa sun yi kira da a gaggauta sakin Ismail da sauran 'yan jaridar da aka tsare. Wasu ɓatagari sun kai hari a unguwannin masu hannu da shuni a ƙasar Haiti da safiyar jiya Litinin, inda suka kashe akalla mutane 12, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Unguwar Passionville da ke wajen Port-au-Prince, babban birnin ƙasar, na daga cikin unguwannin da aka kai wa harin, kuma an gano gawarwaki akalla 12, a cewar mazauna unguwar da kafafen yaɗa labarai. 'Yan bindiga sun shiga gidaje suka yi sace-sace a yankunan Labul da Thomasin kafin wayewar gari, lamarin da ya tilastawa mazauna yankin guduwa. In banda yanzu, unguwannin biyu na zaune lafiya, a daidai lokacin da kungiyoyin ɓatagari ke kai hare-hare a birnin Port-au-Prince. Har ila yau, hare-haren sun shafi kamfanin samar da wutar lantarki na Haiti, wanda a jiya Litinin ya faɗi cewa an lalata cibiyoyin kamfanin hudu ba masa aiki gaba ɗaya. Hare-haren sun sa akasarin babban birnin ƙasar kasancewa babu wutar lantarki.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zango FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ke ai in ka duba kaman kudu, sun cincinin ma sun fara waɗannan abubuwa shiri-shiri. Kuma a arewa ma, in ka duba sauran jihohi sun numfaso, kamar irin su Sokoto, su Zamfara, su Bauchi da sauransu. Kuma ɗan amince a kan cewa yanzu kawai a ƙirƙiro ɗansan da jihohin nan shi ne mafita.
So wai problem ɗin shi ne a ƙirƙiro ɗansan ɗin jihohi. Shine zai ba da answer ga wannan problem din. Ni kuma alama ba shi ba ne.
Ina tabbatar muku idan aka yi 'yan sandan jihohin nan, an ba su amana, mutane ne suka zaɓe su, suna da hakki su kare musu dukiyoyinsu da rayukansu.
Yanzu ga shi wasu jihohin sun fara creating, amma akwai problem da yawa ko ta ina. Ko me suka yi suke yi, me ake kullawa? Har yanzu ga muna cikin problem din.
Jama'a, sannunku da hutawa, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. A farkon wannan watan na Maris na shinke ciki na shekarar nan ta 2024 ne, ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ta sace mutane fiye da 400 da suka hada da mata da ƙananan yara a jihar Borno. Kuma a cikin wannan makon ne, wani rukuni na 'yan ta'adda da ake cewa barayin daji ne suka kutsa wata makarantar firamare da ke garin Kuriga a jihar Kaduna, suka yi awon gaba da yara 287 da suka hada da kankananan yara fiye da 100 wanda shekarunsu 12 ne zuwa abin da ya yi kasa. Kwanaki kalilan bayan wannan na Kaduna, wani rukunin barayin kuma suka je suka yi awon gaba da ɗaliban wata makarantar tsangaya ta musulunci da ke Sokoto su 15. Tunzun nan da muke kawo muku wannan shiri a yau, sai ga labarin ya fito cewa wasu sun je sun sake sace mutane 87 a ƙauyen Kajuru da ke nan jihar Kaduna da har ila yau. Kamfanin dillancin labarun AP ya ce daga shekarar 2014 zuwa yanzu an sace mutane sun fi 500,000 a Najeriya a sassa daban-daban. Ana cikin wannan ne kuma sai ga shi maganar sake kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha ta sake kunna kai. Wannan ta faru ne a watan da ya gabata lokacin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gayyato gwamnonin Najeriya suka zauna Abuja suna magana game da bukatar kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha, wanda ba sabuwar magana ba ce, magana ce da aka dade ana yin ta. To amma dai wannan shine karo na farko da aka gwamnatin tarayya musamman ta gayyato gwamnoni a zauna a tattauna bukatar yin wannan abin a aiwatar da shi a ga cewa an kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha din, wanda abu ne da ke da sabanin ra'ayi tsakanin 'yan Najeriya daban-daban. Kada a manta da cewa Najeriya, wacce ke da mutane fiye da miliyan 200, duka-duka 'yan sanda 370,000 kawai take da su, wato ƙasa dai ga 400,000 da ya kamata su kula da mutanen nan miliyan 200. To, dangane da wannan ne wakilinmu na Abuja Asama Nakaina ya je ya gayyato mana wasu ƙwararren masana game da harkar tsaro a Najeriya. Ina muku maganar tsohon hafsan sojojin jiragen sama na Najeriya, wato retired Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa, wanda shi yana goyon baya a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan Najeriya. To, amma tsohon kwamishinan 'yan sandan Abuja, retire mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya Aliyu Garba, yana da bambancin ra'ayi game da wannan, yana ganin kafa 'yan sandan jiha-jiha din nan ba alheri ba ne. To, Hassan, bismillah.
Malaya, barkanmu da zuwa cikin wannan tattaunawa namu na zaka mai wuya. Eh, kuma wato Baba Gamawa, idan zan fara da kai a bayyane ke karar cewar kana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi. Kamar kai menene hujjanka na neman 'yan sandan jihohin nan?
Idan mai sauraro ya kula yadda abubuwan da ke faruwa a Najeriya, kuma shekarun baya na faɗi magana akan wannan cewa mafita a yanzu dole ne a kirkiro 'yan sandan jihohi. Kuma alhamdulillahi shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya gani, ya yi tunani, kuma yanzu ya ba da umarni a kan jihohi su je su zauna su fito da tsari yadda za a yi waɗannan 'yan sandan jihohi. Dalilin ko shi ne, yau in ka duba abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan, shekara 18 muna fama da waɗannan rashin tsaro da istilaki da wannan masifa da ta samu ƙasar nan game da sha'anin tsaro. Kuma in ka duba 'yan sanda da muke da su a yanzu, ka duba yawan da muke da shi a Najeriya, an yi estin cewa muna da mutane wurin miliyan 200. Sannan kuma 'yan sandan nan ba su kai zuwa kotuna ba. Kuma bayan haka an bar 'yan sandan nan ba a taimake su ba, ba a ba su kayan aiki ba, ba a kula da lafiyarsu ba, ba a kula da ci gabansu ba da sauransu. A ba su dama ma su ɗauki 'yan sanda har yanzu a kai a gamaro a dawo, haka ake cani. So, abubuwa haka dole ne jihohin nan a zauna a yi tunani a kirkiro na 'yan sandan jihohi, because shi ne mafita.
Kana ganin waɗannan 'yan sandan jihohin wato gwamnatin nan gaba ɗaya sun yarda da wannan shawara?
Eh, ai, ƙwarai da gaske, ai, in ka duba kaman kudu sun tuntuni ma sun fara waɗannan abubuwa shirye-shirye. Kuma a arewan ma in ka duba sauran jihohi sun numfaso, kamar irin su Sokoto, su Zamfara, su Bauchi da sauransu. Kuma ta amince a kan cewa yanzu kawai a kirkiro ɗan sanda jihohi ne shi ne mafita a bisa abubuwan da mata.
Eh, shi Aliyu Garba, in na zo gare ka, na san kai baka da goyon bayan cewar a yi 'yan sandan jihohin nan. Kamar kai kuma menene yasa baka goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohin?
To, assalamu alaikum.
Alaikum
assalam. Abin da muke so a lura da shi a nan shi ne, na ɗaya dai shin wai problem din shi ne a kirkiro 'yan sandan jihohi? Shi ne zai ba da ansa da wannan problem din? Ni kuma ana ma ba shi ba ne. In dai har ana so a dubi ajin da idan basira, mu tsaya mu kula. 'Yan sandan da muke shi a Najeriya, in dai har kamar yadda shi Air Commodore ya ba da ansa cewa ana da ƙarancin safinai, ana da ƙarancin kayan aiki, ba duka ko ta ina suke a nan a ƙasar ba. To, in ko za a tsaya a dubi abin nan da kyau, in ce a ce a yi creating in the police, a ba da chance da za a yi employing more to taru, kuma a ba 'yan sandan da general sanda da ake da su yanzu na kayan aiki da abin yin aiki da yadda da kuma training yadda za su yi. To, in ka nan da ake wannan zai so da wannan problem. Rather than a ce za a yi creating, therefore yanzu da shi wasu jihohin sun fara creating. Amma a ko problem da yawa ko ta ina, ko mai fitar da suke yi, me ake kullawa? Har yanzu da mu muna cikin problem ɗin.
Eh kuma duba mun gama wa idan muka duba tintin daman kaman shi shugaba wala Ahmed Tinubu yana da wannan muradin na yin sandin joyi tun ma yana gwamna ba ka tare cewa yanzu kaman shi Tinubu ya yana son ya furta ra'ayin sa kan gwamnatin nan domin ayi wannan sandin joyi
a ba haka bane ai idan ka duba ka gani abubuwan da ke faruwa shine a shugaban kasa Ahmed Tinubu ya gwamna a Lagos shekara 8 kuma yana da tunani irin wannan tun da ya gwada ya gani lokacin da yake gwamna abubuwa da yayi da kuma ci gaba da zaman lafiya da aka samu a jihar Lagos a dan haka kuma abin da nake faɗi shine abubuwan nan yi gaba mai ba yau maganar da muke shekara 18 ake fama da waɗannan ƴan ta'adda da kidnappers ƴan boko haram da sauransu kullum ana maganar cewa duk gwamnatin da ta zo a yi kokari a ɗauki ƴan sanda a yi kokari a musu training a yi kokari a kama musu bara a yi kokari a kama musu asibitoci da makarantu a gyara albashinsu a gyara musu bankinsu wanda suka yi ritaya da sauransu abin nan ya gagara kuma kullum cewa ake in za a musu in za a musu to abokai ya kai bango kuma gwamnonin nan su kansu sun gani kowa ga uwar bari kowa ga irin fitinan da ake da shi a jihohinsu da sauransu ina tabbatar muku idan aka yi ƴan sandan jihohin nan an ba su amana mutane ne suka zaɓe su suna da haƙƙi su kare musu dukiyoyinsu da layukansu saboda haka dole ne a yi waɗannan ƴan sandan jihohi ba don komai ba saboda irin halin da muka samu kan mu a yau
ba mu so ne ɗan sandan ba kuma ba mu godiya ya kuma don muna godiya kwarai AIG Aliyu Garba idan na zo gare ka kamar ta kamar mai kai menene babban abin da suke fargaba da yasa baka gombe a yasan da jihohin nan
akwai abubuwa da na zo karatun su wannan ƴan sandan jihohi nan kamar yadda na ɗaya ko a state jihohin nan kuɗin ma da za a biya wasu har yanzu na salari nasu da ƴan pension da ƴan gratitude kullum kowa ake ina jihohin da za su samu wannan kuɗin da za su iya su a dangantan waɗannan ƴan sanda na jihohi sannan na biyu abin da ya yi ban so saboda Najeriya muna da different culture tradition languages religion ga su nan dai da yawa ga mu da different political parties duk da su nan yau duk wanda ke a fawa balle bone ya ce to ga shi ya samu commission abinci ne ya zaɓe shi ta abin da dama shi ga abin da za su ga abin da za a yi
haka eh kuma to kamar yadda AIG yake bayani yanzu gaskiya kai akwai wannan fargaban daga bangarori da dama cewa idan har aka yi ɗan sandan jihohi to dama ana cewa ya lafiyar jiwa balle ta hauka gwamnatin jihohin nan za su yi kama kariya sosai yadda ya kamata su karya inda ba gaba da sauransu musamman a irin takun sa da suke da yan adawa a jihohinsu ba ka ganin wannan babban hujja ne da ya yi sace an yi fargaban ƴan sandan jihohin nan
eh ai kullum abin da nake faɗi kamar yadda shi babban yaya na AIG Aliyu ya faɗi kullum ina gaya mutane cewa wannan tsoro da nake ta ji nake ga cewa ko ai gara ma ai wannan abubuwan da yadda yanzu ake ciki ake kashe mutane ake sace mutane an hana mutane zuwa gona ana cikin bala'i ba wanda yake da kwanciyar hankali da kudu da arewa gaba ɗaya kasa tana so ta shiga cikin wani hali kuma yanzu su gwamnoni nan ai kowa kamar yadda na faɗi ai sun ga abubuwa ne da inda suke tsammani ba haka ba amma yanzu sun ga cewa kowa ga uwar bari kowa yana cikin fama da waɗannan ƴan ta'adda da masu sace mutane da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da kuma mutane ba a barin su ma su je su yi noma su samu abinci yau yana ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar nan ta shiga cikin wannan bala'i na rashin abinci da sauransu saboda haka in muka ci gaba da waɗannan tsoro da muke da shi a zukatunmu ina tabbatar muku da cewa tofar fitinar da za a shiga kuma waɗannan mutane ba za su dawo su yi abubuwan da ya kamata a ƴan sandan nan ba a tedarin labi saboda shekara da shekaru ake kuka a taimaki mutanen nan a girmama su a ba su warkewa ɗinsu a tabbatar an ba su kayan aiki a tabbatar an ɗauki ma'aikata abu ya gagara ba gaba ba baya saboda haka kuma kaga issue din wai saboda rashin kuɗi ba za a yi wannan abu ba an wuce nan a yanzu.
Kwa gaishe kuma Alamaitu, wannan shine dandanon wannan tattaunawa game da bukata ko rashin ta na kafa rundunar yan sanda ta jiha-jiha a Najeriya. Sai mun dawo rana wutau mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan ci gaban tattaunawa ko muhawara. Yanzu a madadin su baki namu ya kuma da retire Ahmed Tijani Babagamawa da kuma tsohon kwamishinan yan sandan Abuja Aliyu Garba, ni ma Aliyu ne, Mustapha Sakwato a nan Washington DC, nake fatan mun bar ku lami lafiya.
Kuma da lagai da malamai, yanzu kuma ga sakon watan Ramadana.
Sunana Tijani Shekumar Titi daga Gombe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, ina yi mana nasiha cewa mu yi kokari mu dauki darasin da Allah subhanahu wataala yake so mu koya a cikin wannan azumi, shine jin tsoron Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da zai fallanta azumi cewa ya ku muminai haƙiƙa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu wataala. To lallai tsoron Allah subhanahu wataala shine mabudin dukkan wani alkhairi da bawa zai samu a duniya abun yake ko a lahira. Tsoron Allah shi yake jawowa mutum ya zauna da ainihin sauran al'umma da yake zaune da su lafiya ba tare da ya cutar da kowa ba, saboda yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma shi wannan azumi da muke ciki lallai mu sani wato darasi ne na rayuwa gabaki daya, yadda ka kame gabarin ci da sha da sha'awa ba kayin sa a boye da bayyane, to duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kai kokari ka nisanci shi kamar yadda ka nisanci wannan ci da sha da sha'awa din a boye da kuma ainihin bayyane. Wannan shine azumi ya amfane ka. Hakika watan azumin Ramadan yana da falala da yawa, amma mutum bai zai samu falalar ba har sai ya zama a cikin azumin yayi shi irin yadda Allah subhanahu wataala yake son sa. Wanda kuma azumin da Allah subhanahu wataala yake so shine wanda mai azumin ya kubutar da gabansa gabaki daya daga aikata abinda Allah subhanahu wataala ya haramta, ya tsare harcinsa, baya cutar da ƴan uwansa musulmi da harcinsa, sannan ya tsare idonsa, baya ganin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta masa, sannan ya tsare hannunsa, baya taba dukiyar al'umma, ma'ana da wannan hannun nasa. Sannan uwa uba kuma ya zama mai yawan taimakawa al'umma wannan lokaci na Ramadan.
To Allah sa mu dace da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
A takaice, jami'an ƙananan hukumomi a jihar Kaduna a arewacin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane sama da 100 tsakanin ranakun Asabar da Lahadi a jihar. Satar mutane da miyagu da kungiyoyin 'yan ta'adda ke yi domin neman kuɗin fansa ya kusan zama ruwan dare a Najeriya, musamman a arewacin ƙasar, inda ga dukkan alama hukumomi sun kasa taka masa barki. Wani jami'in yankin ya fadawa kafafen yada labaran Najeriya cewa 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Kajuru Station da ke jihar Kaduna da misalin karfe 10 na dare a ranar Lahadi, inda suka sace mutane 87 ciki har da mata da yara. Amurka ba ta kauda yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar Nijar ba, duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa Nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa a ƙasar. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu Amurka ba ta janye ko ɗaya daga cikin sojojinta kusan 1,000 daga Nijar ba. Haka kuma jami'an fadar White House da na ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun ce ana ci gaba da tattaunawa da jami'an Nijar. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a karon farko cikin sama da wata ɗaya.
To ba sauraro, da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shiri, da kuma wato Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Kevin Babaya ko Makirini daga nan Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalam.